wannan ta kuce
shikenan sadan kamar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن من أفرين تكي ألا نكدر مكهدوانا اليوم دوننا البركة shine wannan masallaci mai albarka wanda ake raya sunnar manzon Allah sirra da aminci tabbata gare shi ya Allah muna roƙon ka asma'illahi husna ya Allah Allah ya sa ranar tashin ki ya maka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah kurakuren da muke ya rayuwar mu Allah ka yafe mana amin ya Allah mutane da suke kwanci asiri ba su lafiya Allah ka ba su lafiya amin ya Allah muna roƙonka asma'ilal husna dan uwan mu malam Jafar wanda ka karbo ransa Allah ka sa shi a cikin aljanna
amin
ya Allah kokarin da yayi na wannan tafsirin wanda ka zo ka karbo ransa kai kafi mu tsini abin da ka aikata ya Allah ka rahance shi ka kyautata zuriyarsa
amin
yawa ahli sunna babu shakka muna kokarin mu gan cewa mu zo karatu mu yi karatu amma abin da zan gaya muku shi ne aiki da karatu wannan shi ne abin da muke fuskanta yanzu wajen karatu za a haɗu amma aiki da karatu ya kamata mu sa alamar istiqama a kan wannan wurin addinin musulunci ba zai ke ba kuma addinin musulunci ba jan baki ba ne ka sa shi kenan an gane kaiwa mai sunna malam Jafar kun san duk mutum da yake kinsa ko mai masa hatara ya ga hanyar da Allah ya karbo ransa zai masa fata inda mun ba ma guru kuskure ne kace yana cika aljanna ko yana kaza a'a muna fata Allah ya yarda da shi abin da yake
insha Allah
kuma ba wai na bane ke wannan gurgurmayar da ake na tabbatar da littafi Allah da raya sunan manzo Allah muna fata mu kuma mutu akan wannan ajini abin da zan jawo kunnen ku kafin ku shiga cikin ma'araka shine in ba mu tsaya mun kyauta gaskiya da Allah ba wannan yawan da muke wai su sun fi mu yawa amma yanzu kuma baya suke yawa ba Allah ba ruwan sa da dace yawa Allah yana fata su waye suke kusa da shi a watana shehu Umar ya hadu da Abu Musa Ash'ari lokacin shehu Umar yana mulkin sa shine khalifa hadisi yana cikin Buhari she shehu Umar ya ce da Abu Musa Ash'ari Abu Musa Ash'ari ya ce in zai ku farin ciki ina farin ciki a cikin Allah tashin kiyama abubuwan da muka yi na imani da Allah da manzon Allah cewa shine annabi kuma da yake da muka yi da manzon Allah da tabbatar da shari'ar Allah har Allah ya zo ya karbo manzon Allah ya karbo ransa to ina son tashin kiyama Allah ya tashi mana lissafi imani lissafi tun imani da manzon Allah zuwa lokacin da manzon Allah ya tafi duniya amma bayan mutuwarsa duk abin da muka yi daga baya ba na son Allah ya bude wannan kofa duk abin da muka yi babu lada kuma ba laifi a talin haka duba ga nace ce bayan manzon Allah ya bar duniya abubuwan da za mu yi a bayansa ban da tabbas in zai yi muna fata na rantsa da Umar da rayuwarsa ina annu Allah da Allah zai bar mu ce tun lokacin da muka yi imani da manzon Allah muka yi yake da shi har ranar da ya karbo rai to ina da garanci da Allah zai tambaye mu akan wannan rukuci muna da garanci zai mana afuwa muna da garanci wannan lokacin aikin mu daidai ke don kurakuren da muke manzala zai ce ba daidai ba ne ba daidai ba ne wannan ce daidai ne to amma bayan da ya bar duniya ba ma san Allah ya bude wannan kalma ya bude ban sai ni za ka rasa ba shi Abu Musa Ash'ari yace a a bayan ta mutane sun musulunta annabi bayan ta mun rubuta Qur'ani bayan ta mun yi kaza bayan ta mun yi kaza bayan ta mun yi kaza yake cewa mun yake ni ba fata nake ba Allah zai tsaya rayuwar nan manzo Allah shi zai tsaya amma bayan ta a rufe kofar shine dan Abu Musa Ash'ari da ya hadu da Abdullahi ibn Umar yace baban naka ya bi babana fahimta domin abin da ya fahimta shine daidai to dai haka ne Umar zai fada wannan ke wa tambayin da zaka takabbur a tambaye iya ibadan da yayi manzo Allah yana nazari amma bayan ka bashi da garanti to ina mu yanzu saboda sunan fa bari jambaki bane suna mufedin gaske abinda ka karanta na ayar Qur'an da hadisi in wannan hada ku da Allah har tada da namima da gigi da kai da irin wadannan abubuwa to bi amara kai wannan musu bada shi mu koma mu yi wantaka mu taimaka juna da addu'a mu tabbatar da wannan sunan don mu haddi manzo Allah ranar tashin kiyama kar Usmani yawan da muke yi da nasaran da muke ci ba da karfin mu bane wallahi shi mun ci Allah abinda muke samu ku sannata a kansa ga yau ma ya farba ya duniya kuma wallahi da sai zai mutu ba bai da gaji doni zancen ne yake yi da shi wannan rana ku baya a mangana cewa mutu mun san zan mutu amma baya ta ajanda mu amma yanzu Allah ya dauki amana kuma ga ɗan wanda suka zo daga jami'a Dr. Bashir da Dr. Muhammad Sani da sauran ɗan wanda suna nan sun zo suna so su ba da gudunmuwa abinda Allah ya ba su abin da nake son gaya muku Usman ibn Affan alhamdulillah kira dai an karba kuma nan na ba ku kira ba da karatu karatun ba abin da yake Qur'ani ba kin da yake tafsiri shi dai sunan manzon Allah Ibn Taymiyyah yace karshen rayuwarsa yayi falsafa da iraki yayi fiki yayi komai yace na ma na tayi ma hidiman Qur'ani to ba wani dunya da za a samu ana tafsiri shi ahlus sunna wanda zan yi tafsiri shi Ramadan a kai ihu a kai to ya kamata Qur'ani fa zama dalili da zamu kare kanmu a ranar tashin kiyama kuma karatu yanzu ba wani yake karanta zan je ba wannan asara ce Imam Maliki ina da malamai fiye da 2000 saboda ka malamin ke ina yawa lokacin fahimta kai ke yawa akwai wani su jahe sun ce wani yake tarbiyya da ba wannan ga wanda yake so wannan zaka cuce kanka banza ba zaka taru ba kowai sai gumba ilimi da ne ba gumba lokacin da imam sinkiti na nadare gumbazi wajen kiki wajen hadisi da wajen tauhidi lokacin ba bashi ba amma wallahi sinkiti na karatu shi mallan ya je ya zauna ina shi ina mamaki talibai ilimi wanda yan wanka da Allah ya ba su karatu suna karatu kai ka gama bulugu maramin ka ka na da wani nabi ya kai ma ka zama malami ba abin da yake wahala ahlus sunna shi wannan da'awan banzan wallahi ka zo ka zauna wajen da wanda ma klasin ku daya ba san abin zaka karu ba duk kai ni ilimi wanda yayi lecture ko yayi wazi an dan saurara masa ina tsaman karatu yayi wallahi wadannan talibai ilimin da suka zo suke taimake mu na karatu abin da ni da mai Jafar muke yi ku zo ku rinke tsawaita su Malam Muhammad ya fara karatu Usman ibn Affan ga yau kuma Dr. Bashir ni bana so in na fada abin da Allah ya ba Malam Bashir kamar kai na nake wa ko na fada abinda Allah ya ma Malam Muhammad kamar kai na nake don yan wantaka da tumuna jami'a saboda haka ni zan bar ku abinda Allah ya ba ku zaku ga amma ba jin karatun bane aiki da shi shine abinci amma na tabbatar Malam Bashir ko jami'a ne da labawa da waye sun saurare waye Bashir sun saurare waye Bashir to kar ku bari Malam Bashir ke fi da abinda yake da shi to ku yankura kuma ku ringe nemo ringe zuwa kun san dole malami na tata ringe tuntuban sa a ringe karatu shi na abinda zai iya gaya muku kuma ku roki Allah malam da Allah ya karbo raisa Allah ya jikansa mu kuma da muna na da rai ku hada kai da mu don mu tabbatar da wannan ajini ina jin kunne dai daya wani yake in malamin sa ya riga ya baya nan ko malamin da yake so bai yi karatun ba ba wansa kai ba zaka gane malami ba akwai cikin ku ayyuyu ne ba iya gane malami da mai wajin turmi ka doki tafsir ka je ka ji tafsiri ba har kawai yanda kake ji kake saman shine ilimi ba ku tsaya ilimi shine abin da zai kece mu annan duniya da lahira saurata talibai bi muku ba da hadarin kai duk labarin ku yana zuwa ma wani bada alheri wani bada shuru wani kamata yi tafsiri wani kamata yi tafsiri kai yaushe ne zaka bada wannan shawara me ka sani eh ai hankali kuma muna ji muna ganin bangaren nasu in ka auna shi da bangaren zero haka yake saurata ku bi mu sanu ala kal akwai cikin ku wanda muka haifa ko wanda kuma sauran mu ne ba za mu yi maka abin da zai cuce mu ba domin muna so ana yadda da mu da ku cikin mu baki daya bai zai taba yi baranan tashin kiyama ku gani ina cikin wuta ba za ku yi kuka ba haka ne ku kuma eh wanda kai ya fi komai sai haka ina fata za ku bada hadin kai duk wuraren da ake karatu ku zo don nan gaba muna son karatu na suna ba nan ya tsaya ba iko dai nan wani mutum ya zo daga Jos talibin ne yace mallam Abu Hakku shirya Kano fa in ba ku gyaru ba kun lalace da gida baki daya yace ina son gaya maku ne ku tsaya ku fanci sunna da almajirin ku yace almajirin ku anan ya fita ayatullahi ne wani aya ne daga ayoyin Allah na Ibn Taymiyyah ne wani wani to amma abin da muke so mu ne ko almajirin karatu yake hada mu akwai talibin da ya gaya mu yace kin da ina zuwa tafsir mai Jafar kawai ina ji na ma ko gaita ba su taba yi ba shi na gani shi malami ya duku sai gaida shi kafin mutum da malamin to karatu ba haka yake ba ban ce ku bota ma ba amma Allah na kan ku mana addu'a Allah halayen da muke da shi ba shi da kyau ku ci Allah shiri ne kuma na ku ba shi da kyau kuma ku gani na ku ba shi da kyau Allah shiri ku kuma don da hada ma cika aljanna to nan zan bari ma Dr. Muhammad Salina da Daliki kafin malam Bashir fara karatu kun sai malam Jafar Allah jikansa ya gama tafsirin sa zuwa nan kuma bayanin da yayi tafsiri na nan annan kowa sauraka yau malam zai fara da fatiha ne malam Bashir da fatiha zai fara da muna sai fara tafsirin na abba gwanu Abdullahi gwanu to shi malam da yayi nazara kan sai yace akwai abubuwa ciki wanda taliban ilimi ba su fara fahimta ba da mun yi saboda mu ma muraya abubuwan da malamai mu suka yana don mutum da ya san ilimi ya taba Abdullahi gwanu ya san cewa lalle an bai ilimi a kasa ma baraya su ba in kana jinjiran ka taba su wajen nahawu je ka aje su in ka taba su wajen tafsir she ka aje shi in ka taba su wajen balaga she ka aje su bayan Allah ne to amma ba sai an raya abin da suke yi ba to shi malam Bashir da ya tsokaci a ciki yake tunda abu farko ne ina ganin cewa a fara da jalalin ne inda ma akwai abin da ba a jishi ba shi ya gyara muku a ciki abin da kuma daidai shi a nan zan sai Allah ya fi mana iyaye mu Allah ya jikansu kuma ɗan kasu a cikinmu Allah ya karfafa su da imani da hidimar musulunci kuma wanda suke kwanci a cikin Allah ba su lafiya ka san mu ya Allah muna kukawun Allah ka sa mu shugabanni na gari ka sa shugabanni za su fito sai mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka sa mu mutu a kan sunnar manzon Allah ɗan kwamiti da masallaci wanda ya gina masallaci ya Allah lalle da ya gina masallaci Allah ka sa shi a cikin aljanna zuriyarsa Allah ka sa albarka ci a zuriyarsa bawa Allah na ya nuna mana gata na sunnan na ya ma sunna gata ya Allah ka jikansa ya Allah ka rahince shi zuriyarsa Allah ka masa zuriyarsa Allah ka sa albarka ciki alayin da ya gina wannan masallaci ya Allah ka rahince shi Allah ka sa shi a cikin aljannan Allah ka sa shi huta da hada shi da manja ka cika aljanna kuma mu da muna nan da ɗan kwamici da wanda suke raya wannan masallaci Allah ka kyauta ta karshe mu Allah ya samu bi sawu sunna manzon Allah bazan ajiya kalamu shi Alhaji Ahmad Ibrahim dan wamu ne mai san addini mai san ya Allah 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 bashi da lafiya Allah ka bashi lafiya ina daga cikin ƴan kwamiti wanda baya baki akan wannan sunna ya Allah ka biya bukatun sa duniya da lahira da zuriyarsa baki daya da wanda ban san su ba suna cikin wannan kwamiti Allah ubangi yanda suka raya wannan sunna manzo Allah Allah ubangi ka raya zuriyarsu da bayan su kuma daga yau akwai dan wamu Mala Abdullah ɗan kafa da ina abin na nan fira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga yau ɗan kwamiti sun ba shi dama shi ma zai sake dawo da karatunsa amma sun ba shi rana in ya tashi tuntube su na manta ranar inda sallah ne shi ne ba shi alhamis ne to shi ke nan Allah ya sa mu alaina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zan ba shi tsari da tsari inda ma
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بايعه الاقوام سلمي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بدن دوغان بياني بدن مبر لوكاشي ga wanda zai rike ragamar wannan majalisi da tabashir ali umar dan su ci gaba da karatu dan bayanin da nake so in yi lokacin da Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahmatsa ya gama tafsirin sa ya gama sauke tafsirin sa anan yayi takaitaccen bayani wanda shi ya aika mun kasar din daga baya gida na ji ban samu zuwa ba yayi takaitaccen bayani akan tarjumar sa da tarihin kafuwar karatu a wannan majalisi fa ka'annahu yaqra'u al-mustaqbal kamar yana karanta menene zai faru bara ya bar muku tarihi ya bada tarihin rayuwarsa da malamansa da abokansa a cikin wadanda ya fada idan za ku iya tuna ya fadi Dr. Bashir yana daga cikin abokansa da yace sun karu juna har ma in ina tunawa yakan ce in za su yi tafiya mai tsawo sukan yi tilawa a koma a ji maganganun da ya yi sannan ya faɗi tarihin wannan masallaci da ya sanda ya kafu da waɗanda su suka fara karatu a lokacin a cikin wannan masallaci tun yana iya nan kafin matan ya zama cikin masallaci lokacin iya wannan abin da shi ne masallacin a lokacin ya ambaci suna na ya ce ya na karantar da Bulughul Maram wannan tun kafin mu tafi karatu Saudiya duk da anan ya sha'afa ba Bulughul Maram muka karanta a wannan masallaci ba sai fatu salatin nabi kuma ina jin wannan lokaci a cikin masallacin garuruwa shine karan farko da aka fara karanta sifatu salat in ka ce le masallacin da'awa na Sheikh Aminuddin Abubakar to abinda muka karanta a nan lokacin sifatu salatin nabi yau gashi Allah madaukakin sarki ya karbi ran Malam Jafar bayan ya gama sauka a wannan masallaci ya kuma ba ku tarihin tafiyar sunna akan yau ga yadda sunna ta zama kamar yanda yake fada na ji shi da kunne na a wasu gurare kuma kun sha ji in yana maganar sunna nace ana maganar Ja'far to kai aka gani amma gangar cikin bata bayyana waɗannan duk wasu irhasad ne kuma mun gani yayin da ya shayar da itaciyar wannan da'awa da jininsa mun ga yadda ta dinga tsoro tana haɓaɓɓaka magana sai kutub da yake faɗa a cikin littafinsa Afrahur Ruh yana gaya wa 'yar uwarsa yake cewa dukkan abin da za mu yi na wayar da kan al'umma ba zai samu yaɗuwa ya yi yaɗo ya shiga ko ina da ina ba sai idan mun bayar da kanmu mun sadaukar da kanmu ga wannan abu sannan lokacin ne yake fara yaɗuwa ya ce da'awa da muke yi da dukkan wasu tunanannuka da muke ƙoƙarin sawa tunanin jama'a ƙwaƙwalen jama'a yake cewa tamkar bishiya ce ba za ta girma ba ta yi yaɗo sai lokacin da muka shayar da ita da jinan nakinmu sai kutub a lokacin da yake rubuce-rubucensa a Masar ba a san shi ba kamar yanda aka san shi bayan an kashe shi ya zama na ya cika duniya ya zama mali'ud duniya wa shajilun nas ko ina ka je maganarsa ake sai kutub wannan duk hatsaniyar da take faruwa a duniya duk sanda aka tashi magana ta yi ake ba waɗansu ba ne suka kawo wannan tunani na taya da ƙayar baya da firjiya sai Ibnu Taymiyyah da sai kutub to bayan rasuwar dan uwa Malam Ja'far muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi shahadarsa mun ga fassarar fadar Allah madaukakin sarki wa asa an takrahu shay'an fa yaj'alu Allahu fihi khayran katira qal in abu ku kiyamace shi ku kiyace da zuciya kuma Allah madaukakin sarki ya sanya alkhairi mai yawa a cikin Sheikh Ja'far Mahmud Adam bai yi hasarar rasuwarsa ba shine wanda yayi da'awa lokacin da yake da rai, haka nan bayan ya bar duniya kuma yayi da'awa. Irin yadda muke ganin Iqbal, wato mutane suna ainihin su kwaluwa zuwa ga sunna, babu shakka yana daga cikin tasirin wannan sadaukar da rayuwarsu da ya saboda Allah. Abinda ya shafi tafsiri ko karantarwa, kamar yadda muka faɗa a lokacin da aka buɗe karatun gadon ƙaya, sai dai abinda ya ci gaba. Kuma akwai wasu abubuwa waɗanda wataƙila yanzu ne za a fara gane su, ko kuma a ci gaba, ko masu gane su ɗin su ƙaru. Akwai tafiya ta wa'azi, zalla wa'azi, a yi ta maka wa'azi kana ka barbari. Wannan wa'azi ne, caji ne, washi ne, a iya wasa ka in ana son ka bayar da wata gudunmawa a lokacin, amma za ka disha shi ba da daɗewa ba. Akwai kuma tafiya ta ilimi, akwai tafiyar da za ta iya haɗa biyu, ilimin da wa'azin. To a da can shekaru da yawa da suka wuce an yi ta yawon wa'azi zalla, don haka ba a ginu ba ta fuskar ilimi. Amma daga shekarun nan, daga shekara goma baya, tun lokacin da Usman Jafar suka dawo daga jami'a, suka je suka kwankwaɗo ilimi, aka fara samun canji wajen tafiya. To wannan canji shine zai ci gaba. Kuma muna fatan ɗalibai waɗanda suke kiran kansu ɗalibai su tsaya su fahimci akwai bambanci tsakanin ilimi da wa'azi. Mai ilimi ya iya zama mai wa'azi, amma ba lallai ne mai wa'azi ya zama mai ilimi ba. Wa'azi ko aya ɗaya ka maƙalƙalewa, ka iya ta jujjuya ta a yi ta maka tabbarori, wannan ba shi yake nuna kana da ilimi ba. Amma lokacin da manyan matsaloli za su zo na ilimi, a ji kana warware su, nan ne ake sanin ilimi. To ya kamata ku fahimci wannan abinda ya shafi ilimi, sai dai ya yi gaba. Kada wasu su zo suna sanya ya'asu a cikin zukata, abinda Allah ya hana. La ta'asu min rahillah innahu la ya'asu min rahillah illa al-qawm al-kafirun wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Kada wasu su zo suna ta ya'asu, ai tunda shikenan Malam Jafar ya tafi, to komai ya ci baya. Waɗannan ba ta yi wa sunnar manzo Allah kyakkyawan fata. Manzo Allah me yace? Lan tazala qa'ifatun min ummati zahirina ala al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amru Allah. Wannan al'umma haka ba za ta gushe ba, tana tafiya kan doran nasara. Waɗanda suka saba musu ba za su cutar da ita har Allah ya naɗa ƙasa. Don haka Allah ba zai wofintar da duniya ba daga al-qa'imu bi hujjatillahi ala al-ard. In wani ya tafi, wani zai tafi. Don haka wasu suna sanya wato yare na qanut na fitar da tsammani a lokacin da Malam Abubakar Gumi Allah ya ji ɗansa yake da'awarsa, bayan rasuwarsa in bari a gani suke su shike nan sun cinye yakin. Me ya faru daga bayansa? Ba bayansa ne ba kuma irin su Man Jafar ɗin suka zo? To waye gaya maka kuma bayan Man Jafar ɗin komai ya ƙare? Don haka kuskure ne ba ƙarami ba, illa iyaka mu zage dantsen neman ilimi, mu tsaya mu ji shi daga tsotsuwarsa mai tsarki, daga tsotsuwarsa mai nagarta. Dan uwa Malam Bashir suna gabanmu a makaranta a jami'a, ya riga shi Jafar Mahmud Adam zuwa jami'a da shekara ɗaya. Shaf Jafar ya riga ni zuwa da shekara ɗaya, shi ya riga Jafar zuwa da shekara ɗaya, shi kuma Jafar ya riga shi kuma Malam Abdul Habib ya riga mu gaba ɗaya. To haka Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a wani lokaci gaba ɗaya a cikin jami'a, duk mun san juna, kowa ya san kimar kowa. Shi yasa daga cikin mu babu wani wanda za ka je ka soki wani a gabansa ya daɗe saurari, duk mun san kimar junan mu, kuma kowa ya san matsayin kowa. Shi yasa da ya tashi yana yi muku bayaninsa mai kama da bayanin bankwana, ya labarta muku wannan tarihi. To yau gashi Allah maɗaukakin sarki ya sanya ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rayu tare da shi a fagen ilimi da kuma fagen da'awa, shi ne zai ci gaba da karantar da ku. kuma ni na tabbata abinda za ku ƙari da shi na ilimi ba zai ɗara abinda ɗan uwa Malam Ja'far ya koyi. Ta yiwu salon ba da ilimin ya sha bamban, wannan wani abu ne daban kowa da yadda yake karantarwarsa, amma tsagwaren ilimin za ku ji shi. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa, ya sa mana ikhlasi a zuciya. Don haka ba zan ɗauki lokaci sama da abin da na ɗauka ba, za mu barwa al-Qausa bariha, فالنقطة القوسة بارها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'ad, ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan gabatarwar da ƴan uwa suka yi, Malam Abdul Wahab Abdallah da Dr. Muhammad Sani Umar, abinda gabatarwar da zan yi kafin mu shiga karatu ita ma takaitacciya ce ƙwarai da gaske insha Allah. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'ima a wannan ƙasa ba kaɗan ba, da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ya buɗe basirar ɗaliban ilimi ga wato komawa ya zuwa ga matsotsa wadda take tatatta, wadda ake samun fahimta ingantatta da bayanin hanya mai kakkiya wadda Allah maɗaukakin sarki ya yarje ma bayinsa su bita. Wannan ni'ima shine ni'iman ukuti da wato mai da hankali akan Al-Qur'ani da Sunna da abin da ke cikin su na ilimi, wanda ɗaya daga cikin alamomin masu danganta kansu ga Sunna ba da awace ba, a haƙiƙatan indai da wasu gaskiya ce to ya zamanto kan cewar kitabu wa sunna din suke rayarwa, domin shine ahlus sunna, ma'anan ahlus sunna din. To Allah maɗaukakin sarki ya sa a wannan ƙasa aka samu mutane waɗanda suka rinka kira kan a koma ga sunna, kuma suka rayar da wannan kira nasu da yaɗa ilimin Al-Qur'ani da ilimin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shehu Uthman, Allah ya ji kansa, ya kasance yana cewa wajibi ne akan kowane malami da ya samu tafarrum, ya samu wato ya samu faragar lokaci daga abubuwan da suke farillan aininsa, to ya bada kansa a cikin masallatan Allah domin ya sanar da mutane ulumul kitabi was sunna. Lokaci mai tsawo ya tafi da aka manta da wannan al'ada, har Allah ya kawo Malam Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa, wanda ya raya wannan sunna da karatuttukansa a cikin kwanakin shekara da kuma musamman cikin azumi, wanda abinda ya samu kaso mai tsoka a cikin waɗannan karatuttukan shine tafsirinsa na Al-Qur'ani da kuma karatunsa na Sahihul Bukhari. To haka wannan sunna haka ta zamanto cewa duk waɗanda suka tasirantu da kiran komawa ga sunna ya zamanto suka mai da hankalinsu da yada ilimin alqur'ani da ilimin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda daga ciki akwai dan uwan Malam Jafar Mahmud Adam, wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya lullube shi da rahamarsa,
amin,
ya sanya shi a cikin shuhada,
amin,
alladina hum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya yi tauka alqur'ani har sau biyu, wanda ɗaya daga cikin wuraren da suka samu a garin nan kenan, ɗaya daga cikin wuraren da suka samu albarkacin saukan alqur'ani ta shine wannan masallaci mai albarka. To kuma alqur'ani daga cikin sifarsa, kamar yadda ya zo a cikin maganar Ali Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa alqur'ani baya riddigewa, baya karewa da yawan maimaita shi, domin a koyaushe mutum ya bude alqur'ani, Allah madaukakin sarki zai bude masa kofofin fahimta, gurgudan imaninsa, da gurgudan nemansa ga ilimi, da gurgudan ijtihadinsa. Saboda haka, inda Allah madaukakin sarki ya rubuta wa Malam Jafar shekaru sama da wanda Allah ya bashi, da yanzu ya soma wannan, ya sake maimaita wannan karatu na tafsirin alqur'ani a wannan majalisi mai albarka. To Allah madaukakin sarki ya dauki ransa, gashi kamar yadda 'yan uwa suka nuna, Allah madaukakin sarki ya ba mu azamar kan cewa mu ci gaba da toshe, wato kafar da ya toshe a rayuwarsa, mu ci gaba da abin da yake yi. Saboda haka wannan abu ba zai zamanto komai ba illa sadaqa jariya ne gare shi. Saboda me? Saboda huwa bi sabqin haizun tafdila. Saboda kasancewar ya riga ya asasa wannan, to ya tara wato falala mai yawa. Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah la yunqasu dhalika min ujurihim shay'a. Ya sunna kyakkyawan sunna a wannan majalisi, kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki, mu ma Allah madaukakin sarki ya sa mu a cikin jerin gwanon waɗanda suke rayar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ladan su kuma ba zai yanke ba bayan rasuwarsu. Alqur'ani hakika ba abin da yafi dacewa a nemi ilimin sa a karanta shi irin alqur'ani, saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, wanda yafi a cikin ku shine wanda ya nemi sanin alqur'ani kuma ya sanar da shi. Kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa shi wannan alqur'ani littafi ne mai albarka a wurare daban-daban a cikin qur'ani, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حكى الله سبحانه لتافن سدى البركة لتافن ميتار البركة أبن دعك نفيد البركة الخير من يوى حروف القرآن البركة جريش تلاوة البركة نيمن إلمن البركة aiki da shi albarka ne, yin hukunci da shi albarka ne, saduwa da alqur'ani ka zamanto ana sifanta ka da kan cewa kana da wata alaka, kana da wata alaka da alqur'ani albarka ne. Shi yasa wata ran sayyidina Umar ake yana tambayar wani daga cikin amilansa na Makka, waye bari ya zamanto mai kula da ayyuka na al'umma, sai yace wane ne, yace daga cikin mawali ne, daga cikin waɗanda yake sun shigo musulunci ne daga baya, koko daga cikin larabawa na asali ne, yace daga cikin mawali, yace amma ya haddace sura da kaza ta alqur'ani. Da ya gama gaya masa, sai yace manzon Allah yayi gaskiya, inna Allah yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah yana ɗaukaka mutane da wannan alqur'ani, kuma tozarta waɗansu da wannan alqur'ani, waɗanda suka ratayu da alqur'ani, suka ɗanfaru da alqur'ani, suka samu wata sila da alqur'ani, to albarkacin alqur'ani zai bayyana a gare su. To don haka muke wato kyakkyawan fa'al, kyakkyawan fata ga Allah kan cewa kasancewar ranakun shekara za mu zamanto kan cewar muna karatun alqur'ani a ranaku daban-daban a cikin mako, ga a ranar wannan rana irin ta yau, rana Laraba za mu fara a wannan majalisi, ga ranar Juma'a a karatun a gadan kaya Uthman bin Affan wanda Dr. Muhammad Sani yake yi ga na kundila wanda Muhammad bin Uthman yake yi da sauran majalisai waɗanda suke ana kokarin karantar da Alkur'ani muna fata wannan albarkar mu da muka samu wato dangantuwa ya zuwa gare shi zata bayyana gare mu insha Allah a maksudin tafsiri shine bayyana ma'anar Alkur'ani domin Alkur'ani ya zo ne dan ai aiki da shi kuma Allah ya aiko manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi yace li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi dan ka bayyana wa mutane abinda aka saukar gare shi saboda haka shine farkon me yin tafsiri maksudi da yin tafsiri shine na farko a bayyana aqidar gaskiya a bayyana ingantaccen aqida domin Allah madaukakin sarki ya ce alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid Allah ya ce littafin nan littafi ne muka saukar da shi gare ka dan ka fitar da mutane daga cikin duffai zuwa ga haske duffai su ne shirka da kafirci haske kuma shine musulunci saboda ka faru al-qur'ani ya zo ya fitar da mutane daga cikin duffan kafirci da shirka ya zuwa ga hasken imani da aqida ingantatta saboda ka farkon maksudin al-qur'ani bayyana aqida ingantatta sannan na biyu bayyana hukuncin Allah domin al-qur'ani ya kunshi hukuncin komai wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana likulli shay Allah ya ce mun saukar da al-qur'ani gare ki mai bayyana dukkan wani abu dukkan wani abu yana cikin al-qur'ani ma farratna fil kitabi min shay Allah bai bar komai ba a cikin al-qur'ani saboda haka hukunce bayanin su a cikin alqur'ani shine mababbagar bayanin su a cikin alqur'ani yake sannan abu na uku alqur'ani shine yake ta yake kyau yake ba da kyakkyawar tafsir maksudin alqur'ani dai daga cikin manyan manufa ta alqur'ani ta tafsiri shine tarbiyyar tarbiya wajen samun kyakkyawar dabi'a tarbiya dan a samu kyakkyawar dabi'a kyawawan dabi'u wanda Allah ya halici ya gina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai kuma ya aiko shi dan ya cika su to a cikin tafsiri ɗaya daga cikin manyan manufofin sa kenan Allah ya sifanta a cikin alqur'ani yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim kuma Aisha radiyallahu anha tace kana khuluquhu alqur'an dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce alqur'ani dabi'unsa to alqur'ani kenan kaga in za a karanta shi a fahimce shi ai aiki da shi to tabbas zai kai ka zuwa ga kyawawan dabi'u inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wannan alqur'ani yana shiryarwa ga hanyar da tafi kowace miƙewa sana abu na uku alqur'ani daga cikin maksudan alqur'ani bayyana siyasar zaman al'umma siyasar al'umma ya kamata al'ummar musulmi ta kasance a cikin alqur'ani cike yake da wannan saboda Allah madaukakin sarki ya kebance ayoyi na tarbiya ga tarbiyar musulmi a matsayin su na al'umma guda wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay da ayoyi waɗanda suke nuna abubuwa da wato musulmi za su yi a matsayin su na al'umma guda sannan har wayo a cikin daga cikin maksudan alqur'ani bayanin qissosi isoshi da suka zo a cikin alqur'ani domin a samu azantuwa da su domin Allah madaukakin sarki ya goranta ma manzon Allah ya bayyana masa irin baiwar da ya masa da alqur'ani a cikin ya bayyana irin wato isoshi da ke cikin alqur'ani wanda yake da manzon Allah bai sani ba amma Allah ya sanar da shi nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alqur'an wa in kunta min qablihi lamina alghafilin saboda haka tafsiri ɗaya daga cikin maksudansa bayanin waɗannan kissoshi da irin abubuwan da ke cikin su na wato izina da la'akari laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay sannan har wayo a cikin alqur'ani akwai bude kofofin ilimi kofofin ilimi tafsiri ya kamata ya bude mana kofofin ilimi ya zaburar da mu kan samun ilimi da samun kyakkyawar madogara ta ilimi da bude mana kofofin fahimta daban domin zai sanya mu rinka amfani da hankalinmu wa tilkal amsalu nadribuha lin nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun to dan haka ku zamanto a cikin al-alimun
saboda haka alqur'ani zai bude mana kofin zai zaburar da mu gane mai ilimi tafsiri ya zai bude mana daga cikin maksudin sa ya bude mana kofofin da za su zaburar da mu ga ilimi daga cikin maksudin at-tafsir akwai kuma wato wa'azi wa'azi yana daga cikin alqur'ani yana daga cikin muhimman abubuwan da tafsiri ya da tafsiri yake yana daga cikin manyan maksudan tafsir fadhakkir bilqur'ani man yakhafu wa'id Allah yake kai wa'azi da alqur'ani kai ma wanda duk yake jin tsoron ban tsorona kai masa wa'azi da alqur'ani waɗannan suna daga cikin manyan maksudai na ilimin tafsiri wanda a gurgurdan a fahimta da Allah madaukakin sarki ya bani abinda ya kamata mu sanya kenan a cikin tafsirin mu fita da waɗannan manyan maksudai a cikin tafsirin mu in Allah ya yarda kamar yadda Malam Abdul Wahhab ya bayani da mun yi shawarar cewa a sanya Ziya'ut Ta'wil na Sheikh Abdullah bin Fodi Sheikh Abdullah bin Gondo dan uwan Sheikh Uthman wanda yayi tafsirin sa Ziya'ut Ta'wil wanda littafi ne wanda yake ya kunshi fannonin ilimin tafsiri daban-daban ya tsawaita a fannin lugha da fannin ilimin tasrif da nahwu da balagha da ilimin qira'at tare da kuma kaso mai yawa na fiqhu da ishara zuwa ga sabanin mazhabobi to ganin kan cewa shi kansa Sheikh Abdullah a zamanin sa ma da ilimi da aka tabbata da aka raya ilimi aka raya sunna aka yi jihadi shi kansa ya ga littafin ya dan yi tsauri sai ya tace waɗansu abubuwa ya mai da shi kifayatu bu a fa'is Sudan wato abinda zai ishi raunanan mutanen Sudan raunanan mutanen kasashen Hausa to su kansu a wancan suna raunana ne a wancan zamanin shi yasa yi musu wannan to balantana kuma a wannan zamanin nan ala ayyati halin saboda shi kifayatu du'a fadin ya zama tucewar bugun sa wani tsohon bugu ne da rubutun hannu yanzu ake sai da shi a cikin kasuwa ana nan ana kokarin yi masa hidima to sai na ga garmu a karanta tafsirul jalalin saboda saukin samuwar sa da yaduwar sa da kuma kasancewar a mutane sun suna sukan ji shi to amma ya kamata zamu karanta shi domin ya zamanto abubuwan da ke cikin sa waɗanda suke abubuwan da ke cikin sa waɗanda suke bai mai da hankali aka waɗanda suke bai ka abu domin wato abubuwan da babu su a cikin sa na sauran fannonin tafsiri zamu iya kawowa kuma abubuwa waɗanda suke na wato zamiyar alƙalami musamman akan matsalolin aƙida zamu tambayi akan su insha Allah to dan haka abin nan zabin ya kasance akan tafsirul jalalai musamman ganin kan cewa a cikin tafsirin Malam Jafar ya kare yayi sauka Rabi al-Adham na Malam Abubakar Mahmud Guni to sai muka ga munawwa'a kuma mu fara da wani tafsirin daban wanda shi ma kusan uslubin su daya takaitacce ne in kamar yadda Rabi al-Adham yake takaitacce domin ya zamanto kan cewa an samu wato dukkan maqasid na tafsir sun shiga ciki duk da yake ba wai za a zamanto kan cewa wato a laƙantar ilimin wato bada laƙanin ilimin tafsiri bane a maksudin mu shine wayannan maqasid na ilimin tafsiri mu kokari a cikin wannan majalisi namu a fitar da su in Allah ya so kuma billahi ta'ala tawfiq bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
wannan suratul fatiha kenan wanda haka tazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da wannan suna لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب باب صلاة عند بي صلى بي بكرم فاتحة الكتاب كما يكرات أم القرآن يكرات سبع المثاني يكرات كما القرآن العظيم كما يندزو حديث أبو سعيد بن المعلى cewa Allah madaukakin sarki bai saukar da wata sura ba la a cikin at-taura wala a cikin injila sama da ita yace hiya ummul qur'an hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim ita ce ummul kitab ita ce kuma sab'ul mathani ita ce al-qur'anul azim sauran malaman ulumul qur'an sun ba ta sunaye masu yawa amma dai wanda ya tabbata a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dalilai sunaye guda hudu ne da fatihatul kitab da ummul qur'an da ummul kitab da sab'ul mathani da kuma alqur'anul azim Allah madaukakin sarki ya saukar da ita daga cikin wato wata taska daga cikin taskokin al'arshiya daga cikin falalarta kebantacciya ce a akwai hadithin Abdullah ibn Abbas a cikin sahih Muslim Ibn Abbas yake cewa wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune tare da Jibril sai Jibril ya ji wata ƙara a sama sai ya daga kansa yace wannan wata kofa ce a sama aka bude ta ba taba bude ta ba sai yau kuma wani mala'ika ya sauko zuwa doran kasa bai taba saukowa zuwa doran kasa ba sai yau gashi ya zo zai maka sallama sai yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama yace masa abshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka qab فاتحة الكتاب وخواتيم سورة وخواتيم سورة البقرة أنزل الله أنزلتا من كنز تحت العرش يجيك البشر دواتو حكي ودا بيودا الله وطوك كنت الكي باكا بابا موانا النبي باكا كي إرش سيني فاتحة الكتاب دكما كرشان سورة البقرة آمن الرسول زوا كرشان سورة بابا موانا النبي باكا كمسو an saukar da su daga cikin wani wata taska a ƙarƙashin al'arshi abubuwa da su zo akan fallarta suna da yawa musamman akwai hadithin Abi Huraira wanda dalilin da shi yasa hadithin Abi Huraira wanda yake a cikin sahihai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadithul qudsi ne Allah madaukakin sarki yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamadani abdi وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل الله يقول يا رب فاتحة شيء ثاني إيه دقيقة شو نمت بكتي الصلاة ya raba fatiha kashi biyu tsakaninka da bawansa idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah yace bawa na yayi yabo gare ni in yace arrahmanur rahim sai yace bawa na yayi min kirari idan yace maliki yawmiddin sai yace bawa na ya girmama ni in yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah yace wannan tsakanina ne da bawa na wato dan ni da bawa na mun raba ta mu biyu na karshe ayoyin ukun karshe kuma ihdinas siratal mustaqim haka shi sai Allah ya ce wannan na bawa na ne abinda bawa na ya roka zan bashi abinda bawa na ya nema zan bashi wannan tana daga cikin falalar fatiha da ya kamata dukkan mai sallah yayin da yake sallah dan ya tara hankalinsa ga Allah ya rinka halarto wannan cewa yayin fa da yake fadan haka ga abinda Allah yake cewa amma wala yaqiluha illa alalim yayin da duk kake karatun fatiha a cikin sallah ka rinka halarta wannan in kace alhamdulillahi rabbil alamin ga abinda Allah zai gaya maka ka halarta da wannan ya taimaka maka wajen yaki da shaytan wajen ka tsaye da zuciyarka a cikin sallah daga cikin abin da yazo na falalarta akwai hadithin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla wata ran da yana cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai ya ce to yana sallah sai bai amsa ya daga kai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da sallah bayan ya idar da sallah sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce me yasa ne kira ka baka amsa mu kaje Allah madaukakin sarki ya ce ba ya ayyuhal ladina amanu ustajibu lillahi wa lir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa kiran Allah da manzon sa in ya sun kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku ce ai ina sallah a riwayar Abu Ubay ibn Ka'ab sai yake sai Ubay ibn dan shi ma rawaito da kwatankwacin wannan riwaya sai yake cewa bazan koma ya zuwa ga yin haka ba ya rasulullah ita ma ingantaccen riwaya ce a cikin sunan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kafin ka fita daga masallacin nan zan koya maka wata sura da ba saukar da wata sura kamar ta ba la a cikin at-taura wala a cikin injila a cikin hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla amma cikin hadisin Ubay ibn Ka'b ya kara da cewa wala a cikin zabur wala a cikin furqan wato dinan fatiha ita ce ta fi kowace sura girma a cikin dukkan littafin wahayi da Allah madaukakin sarki ya aiko shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai fita daga masallaci yaga har ya zo bakin kofa bai gaya masa ba sai ya rasulullah ina tini surar da kake zaka sanar da ni sai yace sai ya gaya masa yace ita ce fatihatul kitab هي السبع المثاني والقران العظيم والقران العظيم الذي هو كتاب الله مدوكين سركي يتي بسم الله الرحمن الرحيم wannan basmala kamar inda ake ce mata sunan ta kenan basmala daga ism da Allah aka hada sunayen a bisa tafarkin wanda malaraba ke ce manahat kamar in za ta ce banu abdushams wanda ake nafaka daga banu abdullah sai ce abdari banu abdushams ce abshani banu hash abu hashim ce mata bahshani to in bismil cewa bismillahir rahmanir rahim sai ce mata basmala kamar yadda suke ce ma hawqala la hawla wala quwwata illa billah da haylala la ilaha illa allah da hamdala alhamdulillah da sabhala da subhanallah da hasbala hasbunallahu ni'mal wakeel da hayala hayya ala salah haka suke wannan figa to basmala wannan bittifaq aya ce a cikin qur'ani a cikin suratul nam innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim amma an fara da ita a cikin farkon fatiha malamai suke tsakani aya ce a cikin fatiha ko ba aya ba sabani ne wanda yake sananne was sahih shine cewa ba aya bace a cikin fatiha amma ana karanta ta domin an rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta sai dai baya bayyana ta kamar yadda zo a hadisin Anas saboda haka mutum zai karanta ta amma ba aya bace a cikin fatiha saboda wannan hadisin na Abi Huraira yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisfayn kaga dai fa ayoyi guda uku na farko yace wannan hada li abin nan wannan na Allah ne aya ta hudu ta tsakiya yace baini wa baina abdi ayoyi uku na karshe wannan na li abdi dama kuma su ayoyi bakwai ne sab'ul matani saboda haka wannan ya daga cikin dalilan da suka nuna cewa fatiha ba aya ba bismillah ba aya bace a cikin fatiha domin ma hadisin Abi Hurairah din sai fara cewa idan qala fi alhamdulillahi rabbil alamin dalilin kuma din nuna cewa ba aya bace a cikin sura hadisin falalan suratul mulk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suratun 30 aya shafa'at li abdi shafa'at li abdi mu'min sura mai ayoyi 30 tayi ceto ga bawa mu'min suratul mulk sai yace tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk in ka kirga ta daga tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk zuwa kashin ta ayoyi 30 ne ba tare da basmala ba wannan shine mazhabar Imam Malik kuma shine mashhurin ra'ayin mashhurin mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal tsakanin mazhabar Imam Shafi'i ala ayyati halin ala sahih mutum zai karanta ta sai dai sirran tunda hadisan da suka nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta a bayyane ba su inganta ba amma ya inganta daga hadisin Anas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fitar ta bismillah da sunan Allah ismullah sunan Allah sunani mai albarka Allah ya ce tabaraka ismu rabbika dil jalali wal ikram sunan ubangijinka albarkarsa ta yawaita albarkar sunan Allah yawa gare ka shi yasa Allah ya bude karatun alqurani da sunan da farawa da sunan ta kuma ya shafe muta'alliqin sunan menene bismillah da sunan Allah da sunan Allah ne nake farawa nake karatu wato duk wani abu ya zamanto da sunan Allah zakai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna ahadakum idha ata ahlahu qala bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibna ash-shaytana ma razaqtana lam yadur lam yusibhu ash-shaytan da ɗayan ku idan yazo haduwa da iyalinsa zai ce da sunan Allah Allah ka nisantar da shi dan daga gare mu ka nisantar da shi dan daga abinda ka ba mu da shi dan ba zai cuce shi ba saboda ni saboda albarkar sunan Allah in mutum zai shiga gidansa yace bismillah shi dan ba zai shiga dashi ba in zai ci abinci yace bismillah shi dan ba zai ci tare da shi ba wata ran kamar da yazo a cikin sunan wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cin abinci sai ga wata yarinya ta zo za ta dumbula hannunta a cikin abincin ya kama hannunta ya rike yace shedan ya ne fi halatta maka kansa wannan abincin ne shine ya turo wannan wanda tazo ba tare da ta ambaci sunan Allah ba shi ta manzo Allah yace ma Amr ibn Abi Salama yace masa ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yaminik ka ambaci sunan Allah ka ci da hannunka na dama sannan ka ci da abin da yake kusa da kai ki za a ji so a komai mutum ya ambaci sunan Allah domin shi fadin sunan Allah din shi kansa sunan Allah din ismullah in albarkar sa yawa gare ta tunda Allah ne ya fada tabarakasmu rabbika shi yasa ake so a cikin dukkan abin da mutum zai yi ya fara da sunan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim tafsir zargo wajen Ar-Rahman Ar-Rahim gabaki ɗaya waɗannan jumlar haka ita ce basmala din da a jahiliya in za ki wani abu sai ce bismika allahumma ko kuma su ce bismillata wal uzza to Allah madaukakin sarki ya kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi alkhairi ya fi tarin albarka shine bismillahir rahmanir rahim wanda yake bude karatun alqur'ani da shi alhamdulillah Allah yace dukkan alhamd dukkan yabo ya tabbata ga Allah wannan al din ta istidrakul jins ce wato dukkan nau'i jinsi na alhamd abin da yake nufi da alhamd shine as-sana'u bil jamil wato kikkiawan yabo da abin da yake wato kikkiawa wannan yabo ne ga Allah Allah madaukakin sarki yake kikkiawan yabo da kikkiawan ambato ya tabbata ga Allah kikkiawan yabo kamar ka rinka cewa wani mai tausayi ne mai adalci ne mai jin kai ne gwani ne ya iya kaza duk wannan shi ake ce mai yabo to Allah madaukakin sarki yake dukkan yabo din ya cancanta ga Allah ya tabbata ga Allah ko dai kace ya tabbata wato mamallakin yabo ga baki ɗaya shine Allah don babu wanda yake babu wanda yake ya mallaki yabo din na gabaki ɗaya in ba shi ba domin shine wanda yake dukkan wanda ke cikin sama da ƙasa za su suke yaban sa yayin da aka gama hisabi gabaki ɗaya وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين كما ملائكه بيان كما كوي فا ان الجنه في شيء الجنه ان وتا في شيء وتا سيغا ملائكه دسن كي كيوي العرش suna tasbihi ga ubangijin su an yi hukunci da gaskiya sai a ce a ga dukkan yabo ya tabbata ga Allah kowa zai faɗa to saboda haka kake nan haqiqatan yabo din da Allah ne shi kadai shi yasa nan wajen ba a faɗi a suwaye suke yaban ba domin abu ne wanda yake ya game kowa da kowa abu ne wanda yake ya game kowa da kowa to a shi yabo ga Allah madaukakin sarki a wannan ma'ana ta farko kenan ya wato shine mamallakin yabo na biyu kuma shine mai cancanta yabo domin lam daga cikin ma'anonin Allah a cikin lugar larabci lam tana daga cikin huruful jar lam tana daga cikin huruful jar daga cikin ma'anonin ta akwai al-istihqa cancanta cancanta kamar ka ce ad-daru li zai wannan gidan na zaid ne wato shine ya cance wato shine na sane kuma shi ya cancance shi to yabo ba wanda ya cancance shi ke Allah madaukakin sarki domin shi ne wanda yake babu wani abu wanda yake na sharri tare da shi wal khairu kulluhu fi yadayhi wal sharru laysa ilayk dukkan alkhairi gabaki daya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kirarin da yake ma Allah in ya tashi sallar dare yana cewa wal in ya tashi sallar dare wajhtu wajhi a cikin addu'a yana cewa wal khairu kulluhu fi yadayhi alkhairi dukkanin sa yana hannunka wal sharru laysa ilayk sharri ba a dangana shi gare ka ba wani abu wanda yake na sharri da za a dangana ga Allah to wannan wanda yake da wannan sifar shi ne cancance yabo mai alkhairi ga baki ɗayansa kuma Allah madaukakin sarki yana son yabo Allah yana son yabo shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la ahada ahabbu ilayhi almadh min Allah min ajli dhalika madaha nafsa ba wanda yake son ba wanda yake ko ba wanda yake son yabo irin Allah shi ta Allah ya yabi kansa da kansa yace alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah kuma wannan kalmar ta yabo ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan shine mafi cancantar abinda bawa ya fada yake fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd min as-samawati wa min al-ard wa min ma bainahuma wa min ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahqqu ma qala al-abd in yace Allah yana jin wanda ya yabe shi sai yace rabbana wa lakal hamd ya ubangijinmu dukkan yabo ya tabbata gare ka min as-samawati wa min al-ard yaban ya cika sama ya cika kasa wa min ma bainahuma ya cika abin da ke tsakanin su wa min ma shi'ta min shay'in ba'd ya cika ma duk wani abu da ka so bayan wannan ahla sana'i wal majd kai ne ma'abucin yabo kuma kai ne ma'abucin daukaka a haqqo ma qala al ab wannan yaban da ne maka shine mafi cancantar abin da bawa ya fada ba abin da ya cancanci bawa ya fada irin yace dukkan yabo ya tabbata ga Allah shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu du'a alhamdulillah wa khairu dhikri la ilaha illallah akai addu'a da tafi ko ita ce kace alhamdulillah shi sa ake son godiyar Allah a cikin halayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta inna Allah la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-akla fayahmaduhu 'alayha fayahmaduhu 'alayha wa yashraba ash-sharba fayahmaduhu 'alayha Allah yana yarda da bawa ya ci abinci ya gode masa yana yarda da bawa ya sha abin sha ya gode masa baka san lokacin da zaka dace da kalma ta yarda Allah ya dade kai wanda yake bane sa kufushi da kai ba har abada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yakan yi furuci da wata kalma ta yarda Allah sai Allah ya rubuta masa yardarsa har abada bane ta kufushi da shi ba kuma yakan yi furuci da wata kalma ta fushin Allah sai Allah ya rubuta masa fushinsa wanda har abada bane sa yarda da shi ba to da ka kakka gafara a wuraren da Allah yake son a yabe shi bayan ka ci abinci bayan ka sha ruwa in ka ga wani abu kyakkyawa in ka dago daga ruku'u idan an baka bishara da wani abu kyakkyawa kai yabon Allah madaukakin sarki wuraren da suka zo a cikin al-adkarul ma'thura na yabon Allah kai yabi Allah da farkon safiya kai subhanallahi wa bihamdihi wannan kalma ce da ta hada yabon Allah tare da tasbihi gare shi kace walhamdulillahi tamla'ul mizan kai kace alhamdulillah kana cika zaka cika mizanin ka رب العالمين الله شيني ubangijin talikai nan alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah ba a fadi yaushe ba a fada a ina ba amma kaga a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce walahul hamdu fil ula wal akhirah shine dukkan wannan yabo ga Allah yabo ya tabbata ga Allah a farko da kuma a ƙarshe a duniya da lahira baki daya wato a koyaushe za a tabbatar da wannan zarafin yabon ya tabbata ga Allah madaukakin sarki rabbil alamin ubangijin talikai ar-rabb abinda ake nufi da ar-rabb shine wanda yake ya hada sifofi guda uku da halitta da mulki da tasarrufi Allah madaukakin sarki shine ya halicci komai kuma shine yake mamallakin komai kuma shine yake tasarrufi a cikin komai da komai to al-alamin abinda ake nufi nan ba a bayyana suwa ne al-alamin din ba ba a bayyana suwa ne al-alamin ba amma kaga a cikin suratu shu'ara Allah madaukakin sarki ya bayyana menene al-maqsud da al-alamin qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin shine ubangijin sammai da kasa da abinda ke tsakanin su in ku mutane ne masu yaqini saboda haka abinda ake nufi da al'alamin shine dukkan abin da ke cikin sammai da kasa to Allah shine ubangijinsa shine mahaliccinsa shine wanda ya cancanci a shine mamallakinsa kuma shine wanda yake tasarrufi a cikin sa ba kai halitta yayi ba ya kyara mutane shi abinda suka ga dama a shi yake tasarrufi a cikin halitta a cikin wannan jumlar akwai tabbatar da tauhidin Allah madaukakin sarki a cikin rububiyyarsa shine tauhidinsa a cikin ayyukansa ma'anar tauhidin rububiyya kenan ka kadaita Allah a cikin ayyukanka a cikin ayyukan da Allah yake yi ba wani wanda yake irin wannan Allah shine kadai yake halitta shine kadai yake rayarwa shine kadai yake matarwa shine kadai yake tasarrufi shine kadai yake da mulki shine kadai yake azurtawa shine kadai yake hanawa shine kadai yake amfanarwa shine kadai yake cutarwa duk wannan ayyukan Allah ne to kar kai tarayya da Allah a cikin wannan in ka kadaita Allah a cikin tauhidin rububiyya ka kadaita shi a cikin ayyukanka to wannan kamar yadda malamai suke cewa dama dukkan aqsamut tauhid sun tabbata a cikin suratul fatiha da tauhidur rububiyya ya fito a cikin ta shine cewa Allah madaukakin sarki shine ubangijin talikai baki daya ana cewa talikai abinda ake nufi da kan talikai shi dukkan wanda ba Allah ba kamar kace alamul ins alamul jin alamul malaika alamul abinnan alamul arwah da sauransu ai maliku jami'il khalq min al ins wal jin wal malaika ai Allah shine wanda yake ya mamallakin dukkan halitta daga mutane da aljinu da mala'iku wad dawab da dabbobi wa ghairihim wa kullu minha yutlaqu alayhi alam ko wanne daga cikin su ana ce masa alam a ce alamul jin wa alamul ins yuqalu alamul ins wa alamul jin ila ghairi dalika a ce wato ga abin nan duniyar mutane da duniyar aljinu ya zuwa ga wani wannan wa ghuliba fi jam'ihi bil ya'i wan nun ulul ilm ala ghairihim wa huwa min al'alama an rinjayar da ahlul ilm ulul ilm masu ilimi aka ce masa ba ce al'alam ba ko ba ce al'awalim ba ai masa jam'in mata ba ce al'awalim ba sai aka bashi jam'u mudakkar sari na maza aka ce al'alamun al'alamun saboda me saboda a rinjayar da ma'abuta ilimi a cikin su mala'iku da mutane saboda falalar ilimi wanda ya nuna falalar ilimi yana sanya wato idan aka in aka taron masu ilimi da marasa ilimi sai a ambace su kamar kanta masu ilimin ne kawai a cikin taron shi yasa gara ka zamanto a cikin su kar ka zamanto cikin wanda za su zamanto na kira wa huwa min al'alama an yi istiqaqin sa daga alama li'annahu alamatun ala mujidihi domin alama ne akan wanda ya halicce shi dukkan wani halitta yana nuni ne akan wanda ya halicce shi fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin kowane abu akwai aya ga Allah da take nuna cewa shi kadai ne arrahmanur rahim ay bir rahma wa hiya iradatul khair li ahlihi Allah shine arrahman wato ma'abucin rahama abinda ake nufi da rahama shine nufin alkhairi ga ma'abucinsa ga ma'abucin ga wanda ake ma rahama da Allah madaukakin sarki ya wannan sifa ce ta sa da'ima kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma ubangijinku ya wajabta ma kansa rahama a kansa rahama sifa ce wajiba ga Allah madaukakin sarki Allah yana da haka yake tuntil azal kuma ba zai gushe ba da wannan sifa ar-rahman siga ce ta mubalaga ta rahim mai jin kai to amma abinda amma abinda take dalala akan sa abinda take nunawa shine rahama mai yawa wanda yake mai amfanuwa da wannan rahamar wato amini wato iyakar tunaninka ya ta game komai raham abinda ake nufi da wannan shine wato rahamar wato Allah shine mai rahama wanda ta game kowa da kowa rahamar Allah madaukakin sarki wanda ta game kowa da kowa kaga shi yasa yace ar-rahman 'allama al-qur'an خلق الانسان علمه البيان kaga daga ciki ai akwai wadanda suke ba muminai ba amma Allah madaukakin sarki ya halice su khalaqal insan allamahu albayan amma sai kawo ar-rahman dai dalala akan cewa wannan daga cikin rahamarsa ne da ya halici mutum kuma har ya bashi ilimin iya magana to shi yasa ne aka ruwaito da yawa daga cikin malaman salaf suna cewa abinda ake cewa ar-rahman shine mai rahama da ta gani kowa da kowa a duniya الرحيم يتكم سيغا المبالغة ترحمة شما سيغة الفعيل داما سيغة تتمبالغة أكن تبتكين سيغو دين اسم الفائل نمبالغة أكوي فعيل واتو وديك رحمة تاسا من إسامة تكا تو أماكم كيبا تتشياتي قواتن ديك سنشن شنشيتا بعد قوة بقوة بشي أماكم باتل إياكا أبدا جبينا من وانا شين حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم ديك شوا إن الله مئة رحمة Allah yana da rahama guda ɗaya ya saukar da rahama guda ɗaya cikin duniya fa biha yatarahamu da ita ce mutane suke yin rahama suke yin zumunci tsakanin su da juna wanda hatta dabba ma za ka ga tayi rahama tana da wannan rahama akwai wani abin nan majigi da ake nunawa na rayuwar giwaye wanda mutum ya kalli wannan ya kamata ya tunani akai suna nuna giwa cewa ɗaya daga cikin abin da giwa take yi saboda girman jikinta tana fitar da zafi da yawa saboda haka idan bata samu abin da zai sanyaya ta ba wannan zafin zai cutar da ita za ta iya halaka to yanzu abin da giwaye su sanya akwai wankan tabo da suke yi zai samu cikin tabo kore rayi wanda yake wanda yake nauyin su zai keta tsakiyar ta su ji sanyin sa sai su ta birgima a ciki wannan rayin sai ya sanyaya jikin su to idan suka tashi ƴaƴan su ƙanana giwayen sai su zo sai su kwantar da su su ma a cikin wannan taba sai giwar sai ta tsuwar sai ta dago kafarta ta taka ƴar da ta taka ta yadda yake ba za ta taka ta da za ta karye a karkarinta ba amma kuma ba za ta ba ta damar da za ta kuce ta sulame daga cikin ta tafiyar ta inda ta ga dama ba waye mata ilhaman cewa wannan ba makiya bace kar ta taka ta da karfi kamar yadda take mai sauran makiya ta taka su ta murje amma take mata a hankali to Allah ya kimsa mata wannan rahama duk da wannan rahama guda ɗaya ce da har dabbobi suke jin kowa take jin suke jin tausayin ƴar uwarta munasabar wannan hadisin wata ranne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mata a wajen yaki tana yawo tana neman danta ko wani yawo ta gani sai ta kama shi ta rungume yace duk wannan mallan wannan za ta jefa danta cikin wuta to Allah rahmar ta fi wannan sannan ya bayani cewa Allah ya saukar da rahama guda 100 yana da rahama guda 100 guda daya ba wannan eh wai iyakar rahmar Allah bake ne a'a iyakar wato rahmar Allah madaukakin sarki ya kasa ta kashi 100 kashi 1 ita ya sauko nan wajen a duniya to kashi 99 ita ce wanda Allah madaukakin sarki zai ji kan mu'minai da ita a ranar lahira shi yasa Allah yace wa kana bil mu'minina rahima ya tabbata Allah madaukakin sarki bai gushe ba mai jin kai ne ga mu'minai to ranar alkiyama wannan rahamar zai dinsu yanzu idan da wannan rahamar ne guda daya zaka ci wani irin fure ka ci wata ayaba baka taba jin ayaba mai dadi irin wannan ba a kawo maka abinci kaji baka taba jin dadin abinci irin wannan ba ka samu mace kyakkyawa kullun ka kalle ta kaji baka taba ganin kyan mace irin wannan ba duk daga cikin rahamar guda ɗaya ne wanda saura sun yi musharaka da kai to rahamar Allah ta ga mu'minai a ranar alkiyama ta 99 wannan shi yasa azzikin Allah a ranar lahira Allah yake cewa inna hadha la rizquna ma lahu min nafar wannan ne azzikin ba shi da iyaka to shine ma'anar ar-rahim wato rahama wacce take ta mu'min wacce yake banta ta kebance mu'mine ita ce wannan 99 rahama da take a nan duniya ita wannan ta mu'mine ce kafirai Allah madaukakin sarki ya haramta musu shi yasa wannan rahamar da ake ita ce ainihin rahama ta gaskiya ta haƙiƙa Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya tazinu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafirin sharbatana da duniya ta kai wato imar fuka fikin sauro a wajen Allah da Allah ba zai ba ma kafiri kofin ruwa ya sha ba amma sai ga kafiri ya zama to shine bidoniya ba miloniya ba bidoniya saboda duniyar lalata ba komai bace a wajen Allah tabaraka wa ta'ala maliki yawmiddin Allah shine mamallakin ranar sakamako yawmiddin a yawmal jaza an yi kira'atain ne wannan kira'ar afim shine maliki kira'an nafi shine maliki maliki mamallaki maliki kuma sarki sarki wato shine wanda sarautarsa take bayyana hakikatan a wannan rana al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman mulki a wannan rana da gaske na gaskiya ga Allah madaukakin sarki ne liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar wal-amru yawma idhin lillah al-amri ga baki dai ga Allah ne saboda haka Allah madaukakin sarki ya kebance idafar mulkin da wannan rana domin anan ne wanda yake babu wani mulkin yake bayyana gare shi tabbas ba wani ba ko tantama akwai wanda zai musu da kan cewa mulki a wannan rana ba na Allah bane tunda Allah madaukakin sarki zai kirari yace aynal jiba aynal jababira ayna mulukul ard ina jabbiran mutane suke ina sarakunan bayan kasa ina fara'ina ba wanda zai amsa ma Allah sannan Allah yace liman mulkul yawm ya amsa ma kansa lillahi alwahid alqahhar yawmuddin shine ayyamul jaza yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum alhaq awan rana Allah yake kita musu sakamakon su da gaskiya wato abinda yake nufi da addin shine a sakamako kamar yadda wannan aya ta nuna yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum alhaq waɗannan ayoyi guda biyu sun tabbatar mana da tauhid al-asma'i was-sifat kadaituwar Allah a cikin sunayensa da sifofinsa a ciki akwai sifar rahma ga Allah madaukakin sarki akwai kuma sunan ar-rahman akwai sunan ar-rahim ana tabbatar da wannan sifa kamar yadda Allah ya tabbatar ma kansa kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma kansa haqiqatan sifa ce ta haqiqa ba tare da tashbihi ba a kamanta Allah da wani ba tare da misal da tamthil ba a ce ga ta abinda ake nufi da ita shine wannan ga kamar ta ba tare da bata wata fassara ba tare da kuma karkata ma'anarta ba wanda shi tafarkin ahlus sunna ana tabbatar da su a bisa babin yadda imam malik yace al istiwa ma'lum wal kayfa minhu majhul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'ah saboda haka wanda zai ce ai in aka ce ar-rahman wannan irada wannan wato sifa ce da take da ta kunshi ridda raunin wato taushi a cikin zuci wanda bai cancanci Allah ba ta ce wannan ita rahamar da ka sani ta mutane ce to shi in kai haka ka kamanta Allah da mutane saboda duk abin da ya tawo ne ya tawili wata sifa ta Allah sai yayi tashbihi sannan zai tawili to saboda haka kaga wannan sifofi Allah daukakin sarki ya tabbatar ma da kansa kuma sahabbai haka suka dauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da su a bisa zahirin ma'anarsu tare da itiqadin cewa laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir to da kaga da wannan mun samu tabbacin tauhidul asma was sifat a cikin Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka wala yana daga cikin dhamirul fasl ad-dhamirul munfasil المنتفي وذو انتفال في انتصاب جعل إياي والتفريع ليس مشكلة إن كان سوء ودنن دميره داغو مشاجي إياك إياي إياه دثوران سوني دمير المنتصر المنتفي والتفريع ليس مشكلة شي كنا ذيك إن كان شي إياك تذيك شي إياك وإياه وإياه ما إذوات رشان فما يتا ذيك نعبدك سيكاو دمير الفصل gashi kuma ka'idar larabci a idan zai yi ka kawo zamirul muttasil bai kamata ka kawo zamirul munfasil ba wa fi khiyari la yaji'u al munfasil idza ta'atta an yaji'a al muntasil addita in akwai ikhtiyar baka ba za ka kawo zamirul munfasil bai za ka kawo zamirul muttasil to kuma alqur'ani ba larabe ne daga shine ake koyon larabci me yasa ba a kawo zamirul munfasil al-muttasil ba a kawo munfasil saboda uslubi balazi dan a nuna al-hasr takaituwar aikin wato takaituwar ibadar ga Allah kawai banda wannan sa domin in kace na abuduka zaka cewa na abuduka wa fulana muna bauta maka da wani amma in kace iyyaka na'budu kai kawai muke bauta ma banda waninka ai iyyaka la ghayruka kai kadai banda waninka muke bauta ma to ne tauhidul uluhiyya domin tauhidul uluhiyya ya tazamman an-nafy wal ithbat in kace iyyaka kai nafi ka kore dukkan wanda ake bauta ma na'budu shine al-ithbat ka tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki wannan shine a ainihin sakon dukkan manzanni ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من أي قدر من ذوق كون أمة كبوت أم الله كم يتنشط أبوه وكذا توحيد الألوهية هذا أشكن فاجعه الله كي كم كبوت أم كم تأك إلتفات من وقع شيء إياه نعبد بأك تشوى الحمد لله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تأك إلتفات سبودا أقوم أكن شاط ونا أدريكم تكانوا مدا الله شيء الله دمك يديش bayan mun yi masa kyakkyawan yabo mun yi masa kirari to mun shigo cikin fadar sa saboda haka sai mai fitsari da gare shi direct Allah kai kadai muke bauta mu wa iyyaka nasta'in kuma daga gare ka kadai muke neman taimako al-isti'ana yana daga cikin ayyukan ibada shine talabul aun wato neman taimako ai wato kamar yanda kai kadai muke bauta mu to kuma kai kadai muke neman taimakon ka a cikin bauta din kai kai muke neman ka wato neman taimakon ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake koyawa ibnu abbas yake cewa ya gulam ihfazillaha yahfazka a cikin yake cewa wa idza ta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimakon wani ka nemi taimakon Allah domin la hawla wala quwwata illa billah aida khusuka bil ibada Allah kai kai muke kebancewa da ibada min tauhidin wa ghairihi na tauhid kai ta Allah da wannan sa ونطلب المعونه على العباده وغيرها كما دغ كاي منا كيبانشي كدا نيمان تيمكو اكن عباده دين دكما اكن وننتا اهدنا الصراط المستقيم كشريه دمو الصراط المستقيم تفركي وند يكي بتوتر اي ارشدنا اليه اكن واتو كشريه دمو واتو كنونا منشي نا ياي حصر الهدايه ده ارشاد dum al hidaya iri biyu ce akwai al hidaya ta irshad akwai al hidaya ta tawfiq al hidaya ta irshad ta nuni zuwa ga tafarkin gaskiya wannan Allah madaukakin sarki yana yin ta kuma annabawan Allah ma suna yin ta kuma bayin Allah gaskiya akan tafarki ne daidai suna fikira zuwa ga Allah suna yin ta shine ita wanda Allah ya tabbatar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lalle kai wallahi kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici dai hidayar ita ce wanda take ta tawfiq gamdakatar ahalitta a cikin zuciyar mutum karfin bin gaskiya din to wannan ta Allah ce kawai innaka la tahdi man ahbab baka shiryar da wanda ka so walakin Allah yahdi man yasha Allah shi ke shiryar da wanda yake so to wannan take ke Allah kadai to wannan addu'a ta ihdinas siratal mustaqim dubbin ake nema don babu dalili akan kai tafsirin ta ga guda daya kace ka nuna mana tafarki a'a Allah ka nuna mana tafarki da daidai kuma kai mana muwafaqar bin tafarki na daidai don ai Allah daga Allah ake ma shine yake da iko yin wannan saboda ka dubbin ake nema dubbin ake nema الصراط المستقيم يجي ويبدل منه ميجي الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الله يبت الاده سياكرات اوراري ما سيوا ياكرات فرقين دير cewa الصراط المستقيم من الله صلى الله عليه وسلم يصفنت يبغى مثال دشي مثال الصراط المستقيم يجي تفرقي ني ا تسكير هانيا وندا ان كانجي شي ده بانغواي غودا بيو ا cikin a kowane bangon akwai kofofi kowace kofa an sanya mata labule a bakin kofar a bakin hanyar akwai wani makirayi yana cewa ya ku mutane ku shigo hanyar Allah akan hanyar akwai wani makirayi idan mutum ya zo zai fita daga cikin hanyar sai ke karka fita daga cikin tafarkin Allah ka bata wannan hadisin ya zo sahihi ne a cikin sunan Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to as-siratul mustaqim shine al-islam wannan tafarki mai kyau wannan hanyar ita ce musulunci bango guda biyu sune hududullah iyakokin Allah kofofin su ne al-maharim ayyukan haram domin da aika ta haram ne take ketar haddin Allah makirayi akan ba a kofar hanya shine annabi shine manzo Allah yace shine shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yana kiran mutane ku shigo cikin addinin musulunci makirayi wanda yake akan hanya wanda in ka zo zaka fada zaka bude labule ka fita shine mai wa'azi da Allah ya sa a cikin zuciyar kowane mu'mini to wannan shine misalin siratul mustaqim hada siratul mustaqim haka yake tafarkin umarnin Allah a miƙe wanda kuma ka an kange shi da iyakokin Allah da suka kebanci gabbai da suka kebanci a cikin gabban ma akwai na baki akwai na gani akwai na farji da sunan dai da kuma wanda suka kebanci dukiya da wanda suka kebanci amana ga sun da bila adadin hududullah suna da yawa to daga ketare hududullah ne ake fita daga cikin tafarkin Allah daga ketare hududullah ake fita daga cikin tafarkin Allah to amma in kana so ka san mene Allah sai misalta wannan ya bayyana siratul mustaqim din da bayani anan yace siratal ladina an'amta alaihim wannan tafarkin shine tafarkin waɗanda kai ni'ima akan su kai ni'ima a gare su suwaye wanda Allah madaukakin sarki yayi ni'ima a gare su alladina an'amta alaihim nan haka Allah ya kawo su mubham a dunkule bai fade su ba amma kenan kun ga Allah madaukakin sarki yayi ni'ima akan waɗansu bayin sa to waɗannan bayi waɗanda yayi ni'ima akan su sune muke roƙon Allah ya samu a tafarkin su to sune Allah madaukakin sarki ya bayyana su a cikin suratul nisa wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wanda yabi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana tare da waɗanda Allah yayi ni'ima a gare su daga annabawa da siddiqai da shuhada da kuma salihai wa hasuna ulaika rafiqa madalla waɗannan sun kyautata ta zamanto abokan zama shi yasa ƙarshen maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da zai bar duniya allahumma fir rafiqil a'la allahumma fir rafiqil a'la da wato wannan jama'ar su ne ta annabawa da siddiqin da shuhada da salihai su ya zaba shi yasa Aisha take cewa idan la yaftaruna ba zai zabe mu ba tunda kowane annabi ya zo mutuwa Allah zai bashi zabi غير المغضوب عليهم با ودنده kai fushi akan su ba sune al-yahud wannan shine maganar jamaahir al-mufassiri kuma akwai hadisi marfu' na Ali ibn Hajib ibn Hakim al-Tha'i da yake nuna cewa al-maghdub alaihim sune al-yahud abinda wala dhalin ba kuma wato wa ghayr dhalin ba kuma matattu ba sune an-nasara da yahud da nasara dukkan su maghdubun alaihim kuma dukkan su ad-dhalun amma yahudawa sun keɓanta da sifar fushin Allah domin me domin sun sani sun ƙi bin sanin shi sani sun yi aiki da sanansu alladina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi sallallahu alaihi wasallam wanda san yayin sa amma suka yi imani da shi dan haka suka ga mun tafi fushin Allah yasa Allah yake cewa قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت سينك أنت دوانا سفا نفشن الله مدوكك سلكي إن الذين اتخذوا العجلة ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وأن تتكأ أمرك سوانيني يهودا واني سوسك بوتامة أمرك الله يكي فشن الله زي تبتع أكنش تبعشك مسلم زمن توسوني عند فشن الله يتبتع أكنش مشيطا أكي تشوى وأن تتك ya bace daga cikin malamai a cikin al'ummar musulmi to yana da misali a cikin yahudawa matalul ladina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara bi'sa matalul qawmi alladina kadzabu bi ayati Allah sai malamu bakar gumi Allah ya ji kansa yake cewa wajen tafsirin wannan ayar a cikin fassarar ta Hausa yake cewa kaga yahudawa da su ne Allah ya ba su ilimin littafi amma da suka ki aiki da shi suka juya masa baya ga irin yadda Allah yake tsine musu Allah ya kawo musulmi maimakon su to su ma musulmi idan suka yi irin wannan suka yi wanta kali da littafin Allah suka kyale shi haka su ma la'ana Allah za ta hau kansu da fushin Allah haka zai hau kansu ya dan billah abinda yana kuma nasara suka zamanto abdalun Allah madaukakin sarki haka ya sifanta ya ayyu qul ya ahli kitabi la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katiran wa dhallu an sawa'i sabil kaga sai aka kebance su da wannan sifa ta bata to shi yasa aka ce musu sune abdalun wato Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ka sanya mu a tafarkin annabawa waɗanda suka gabata da siddiqai da shuhada da salihin ba tafarkin yahudawa da farkin nasara ba wannan ishara ne ya zuwa ga abinda zai zo a ƙarshen wannan al'umma na dukkan gwagwarmayar wannan al'umma da yahudu da nasara dukkan salon bata da suke zuwa yanzu za ka ga duk daga fuskar yahudu da nasara suke zuwa to shi yasa aka neme mu rinka wannan addu'a sau 17 a rana muna roƙon Allah ya raba mu da hanyar shi Sheikh Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti a cikin tafsirin sa yana cewa a cikin wannan ayar akwai dalili akwai ingancin khilafar sayyidina Abubakar akwai ingancin khilafar sayyidina Abubakar cewa sayyidina Abubakar yana da cikin khulafa'ur wato khilafancinsa tabbatacce ne da nassin alqur'ani domin Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim ka shirye da mu tafarkin madaidaici kuma ya fassara tafarki madaidaici din nan da tafarkin da su sayyidina Abubakar suna kansa inda sayyidina Abubakar bi tawatur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya shi da kan cewa as-siddiq shi yasa masa wannan laqabi to kuma Allah ya ce su as-siddiq su alladhina an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqin to da ka yana cikin waɗanda Allah yake ci yace mana kullum mu rinka roƙon Allah ya samu a tafarkin su da haka kenan kaga sayyidina Abubakar yana kan tafarkin daidai kuma wanda ya nuna cewa kenan khilafarsa da yayi mi kakkiya ce a tafarki batutar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa nuktatul badal abinda yasa akai wannan badali abinda yasa aka ce ghairil maghdubi ba waɗanda kai fushi da su ba ifadatu anna al-muhtadin laysu yahuda wala nasara dan a nuna cewa shiryayyun din nan fa ba su ne yahud da nasara ba dan haka a sani in ana neman shiriya to ga waɗanda aka shiryar to kuma wannan ayar nassi ne akan cewa yahud da nasara ba akan shiriya suke ba shine nuktar kawowa wallahu a'lamu bis-sawab wa ilayhi marja'u wal ma'ab wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katiran da'iman abada wa ahlan wa sahlan wa rakib la hawla wa la quwwata illa billah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا
جلال الدين المحلي ده جلال الدين السيوطي شعرنا يعني عندك كذي عندك كذي التفسير الجلالي مش كذي وانا تقول يعني من الدعاء بين أقوى مسلمين أبي سوت بقى تاسع ده بس الله يبيهم ولا بقى توم بعدين آمين نا فأي تد أقوى مسوا ليه أن بقى تقولون كتوصلي ده على سائر وين المسلمين an mutum ya da bukata don majalisi ne wanda yake majalisi ne da ake karantar da alqur'ani kuma a daki daga cikin dakunan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan a cikin majalisi irin wannan ba taba zama ba face nazarat alaihimur rahma wa illa nazarat alaihimul sakina wa nazarat alaihimur rahma wa ghashiyatuhumus sakina wa zakarahumullahu fi man inda rahama tana malaiku suna sauka a ciki rahama tana lullube su sakina tana sauka kuma Allah yana ambaton su auren al-qadi iyad yana cewa hikimar da Allah ya dauka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kun ji sautin idan kun ji sharar zakara ku roki falalar Allah ake akace domin ya ga mala'ika haka yake a cikin al-hadith sahih in kun ji sharar zakara ku roki fa'alullaha min fadli kuroki Allah daga cikin fallasa domin ya ga mala'ika sai qadi iya da yake cewa wato wannan ishara ne ga cewa a lokacin ya ga mala'ika saboda haka in kai addu'a a lokacin akwai mala'ika da zai ce amin dai yi ta amini akan addu'a to balla tara ko fadin fi irin wannan da mala'iku ne gaba kidan su suka lullube shi to ran in kai da bukata sahi addu'a dan uwa ga dan uwansa bidahar zai Allah yana amsa amma kai tawassuli da zamanka a majalisi irin wannan ka nuna maka ga Allah bukatar ka tsakaninka da Allah kai tawassuli da wannan zamanka a cikin wannan majalisi malaiku su ce amin Allah ya ga maka bukatar ka wannan ya tambaya ya zai iya gane sifofin yahudu da nasara ka bi mu cikin qur'ani Allah da zaka gani Allah dai ya bayyana mu to wannan an tunatar da ni ban faɗi kwanan wata ba wajen fara karatu da Allah a rinka faɗakarwa saboda masu abin nan kake
amma ni kuma ina action wannan dama Jafari na faɗe shi ya zai bari inda mai duburi ne ya ce masu tafsir suna cewa ana faɗakar ta tunshe su zo su gan sun koshi da jin wannan kasar to a bar shi a mu ba wata botar da ake yi an fade shi an fade shi ba fade shi ba wanda yake tafi har a cikin wannan cikin
تعالوا